of America, direct from Washington. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Talata, 29 ga watan Agusta shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanun labarai.
To hawa, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce jakadan Faransa a jamhuriyar Niger zai ci gaba da zama bakin aikinsa duk wanda umurnin da aka bayar na yabar kasar. Wani bincike ya nuna cewa China ce babbar mai baiwa kasar Russia muhimman kayan safaya na jirage marasa matuka waɗanda take amfani da su wajen yakar Ukraine. Sannan sojojin Ukraine sun ce sun sake kwato robotin wanda ke kudu maso gabashin kasar.
Kanin labaran kenan. A bangaren rahotanni za a ji cewa hukumar diddiga ta Najeriya ta ce an samu raguwar rashin aikin ya kasar da kashi 4.1. Za kuma ku ji cewa kotun manyan laifuka ta kasa da kasa da ke birnin Hague ta ce za ta gudanar da bincike akan zargin kisa ba bisa ka'ida ba da kona gidaje da kuma wawasan dukiyar jama'a a yankin Darfur. Sannan kamar kowace ranar Talata yau ma muna tafe da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sako take gabatarwa, amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari cikakkun labaran duniya kashin farko.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya ga labaran. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce jakadan Faransa a jamhuriyar Niger zai ci gaba da zama bakin aikinsa duk wanda umurnin da sabbin shugabannin mulkin sojan wato Niger suka bashi na yabar kasar. Macron ya gaya ma wani taron jakadojin kasar Faransa a birnin Paris jiya Litini cewa jakada Sylvain Ité a ta bakinsa zai ci gaba da zama duk wanda wannan matsin lambar. Ya kuma yi watsi da fargabar da ake yi cewa ja da sojojin da suka yi juyin mulki a Niger din na iya zama abu mai hadari. Ya kara da cewa ai manufofinmu su ne daidai. Wani bincike ya nuna cewa China ce babbar mai baiwa kasar Russia muhimman kayan safaya na jirage marasa matuka waɗanda take amfani da su wajen yakar Ukraine, a cewar kwamitin ƙasa da ƙasa mai sa ido kan tasirin takunkuman da aka kakaba ma rashar. Andrei Yermak, shugaban ma'aikatan fajar shugaban ƙasar Ukraine da kuma tsohon jakadan Amurka Michael McFaul, su ne ciyamomi biyu da ke jagorantar wannan kwamitin. Bisa ga binciken da aka gudanar, kashi 67 na kayan na jirage marasa matukan daga China sukan zo, a yayin da kuma kashi 17 cikin 100 sukan fito ne daga Hong Kong. Kasar Turkiya kan samar da kashi 5 cikin 100, a yayin da kuma hadaddiyar daular Larabawa kan samar da kashi 2 cikin 100. A halin da ake ciki kuma, sojojin Ukraine sun ce sun sake kwato robotin wanda ke kudu maso gabashin kasar, wanda hakan na iya taimaka musu wajen dannawa gaba zuwa kudu don su tunkari sojojin Russia tare kuma da dada inganta irin martanin da suke mayarwa. Robotin na a nisan kilomita 10 kudu da garin Irkutsk wanda aka ja daga wurin, wanda ke yankin Zaporizhia daura da Tokmak, wanda ke kunshe da hanyoyin mota da na jirgin kasa waɗanda Russia ta kwace. Sake kwato Tokmak zai kasance wata gagarumar nasara ga sojojin Ukraine, yayin da suke kokarin dannawa zuwa kudu don su doshi kogin Azov, wanda hakan wata dabarar yaki ce ta raba sojojin Russia gida biyu tun bayan da Russia ta mamaye lahirin yankin a watan Fabrairu shekara ta 2022.
An jima kaɗan, Ibrahim zai sake shigowa da cigaban labarin duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda hukumar ƙididdiga ta ƙasar ta ce rashin ayyukan yi ya rugu a Najeriya da kashi 4.1. Kamar da yadda za ku ji ƙarin bayani cikin wannan rahoton da wakilin sashen Hausa Rika ya bashi ta aiko mana.
Tun bayan cire tallafin man fetur da shugaba Bola Tinubu yayi a ranar rantsuwar kama aiki, al'ummar kasar suka shiga matsin tattalin arziki inda kayan masarufi ke hauhawa babu kakkautawa. Sufurin mota yayi tsadar da bai taba yi a kasar ba. Hatta dan abin da mutane ke kaiwa bakin salati ya fara gagara bisa karancin kayan cimaka, wanda hakan na nuna cewa rayuwa ta yi tsanani duk da cewa gwamnatin ta shugaba Tinubu ta fito da tsare-tsare na ragewa al'ummar kasar radadin da suke fama da shi. A wata sanarwa da hukumar kididdiga ta kasa, wato Nigerian Bureau of Statistics ta fitar, hukumar ta ce an samu raguwar rashin aikin yi da kaso 4.1 idan aka kwatanta da kaso 5.3 na ƙarshen shekarar 2022. Samuel Adediran, wanda shine babban daraktan hukumar, ya bayyana hakan ne yayin da yake jawabi a lokacin kaddamar da rahoton a ranar Alhamis a birnin Abuja. Daraktan ya ce sun yi amfani ne da sabon alƙalmar kididdiga a Najeriya, wanda yanzu ya zama iri ɗaya da ta sauran ƙasashen duniya. Ya ƙara da cewa wannan kididdigar an yi ta ne da haɗin gwiwar Bankin Duniya da ƙungiyar ƙwadago ta duniya, wato ILO. Shin ko yaya masana ke ganin wannan sabon kididdiga da hukumar ta fitar? Dr. Ahmad Abdullahi Bukata malami ne a tsangayar ilimin tattalin arziki a Jami'ar Bayero da ke jihar Kano, ya bayyana cewa labarin wannan kididdiga a takarda abu ne mai daɗin ji, kuma ci gaba ne da za a yi fatan ɗorewarsa. Sai dai a zahiri mutane suna ji a jikinsu, kuma sahihancin kididdiga a ƙasashe masu tasowa ba abin farin ciki ba ne saboda rashin ingancinsa.
Kididdiga dai a hannu guda, kuma a takarda a iya cewa labari ne mai daɗi, kuma wani ci gaba ne da za a yi fatan ɗorewarsa. Domin matsalar rashin aikin yi kusan ita ce babban ƙalubalen da ke daƙile ci gaban ƙasashe masu tasowa irin Najeriya. Ɗaya daga cikin matsalolin kididdiga a ƙasashe masu tasowa shi ne ingancin hanyoyin tattara bayanai da kuma sahihancin alƙalma. Don haka kididdiga za ta iya nuna cewa an ɗan motsa, an samu ci gaba, amma a zahiri al'umma suna ji a jikinsu, ko kuma dai aƙalla ba su sauya zani ba. Wannan kididdigar na nuni da irin tsananin rayuwar da mutane ke ciki. Kenan yanzu wanda a da shi kaɗai ne yake aiki, matsin rayuwa ya tilasta masa barin iyalansa su yi aiki, wataƙila har ma da 'ya'yansa, musamman mata da a da ba su aiki, su yi aiki domin dai a samu a fidda yi daga rogo. To alayi halin dai matuƙar al'umma ba su fara fita daga cikin wannan ƙangi na rayuwa da suke ciki ba, kuma ba a samu aƙalla raguwar kokawa da halin matsi da ake ciki ba, to gaskiya ba za a ce wannan kididdiga wata alama ce da za a iya ci gaba da samun raguwar rashin aikin yi a Najeriya ba.
A gefe guda kuma 'yan Najeriya sun bayyana cewa wannan kididdiga a takardarsu suka san shi, domin har yanzu rashin aikin yi a Najeriya ba ta canza zani ba.
Na Fuad Muhammad. To a zahiri na gaskiya maganar wannan rahoto da NBS ta fitar magana ce kawai da yake a takarda, ba wai abu ne da ya tasirantu ga ɗan ƙasa ba. Da mu 'yan Najeriya mu muka san irin kwakwar da ake karɓa a ƙasar nan, rashin aikin yi ya yawaita, ba wani aiki da ake samu.
Idan za a iya tunawa a baya, hukumar ta ce za ta yi amfani da sabuwar hanyar kididdiga wajen sanin ainihin yawan masu aikin yi da masu zaman ɗumama benci, domin samun sahihancin alƙalma a faɗin ƙasar. Irin wannan kididdiga da alƙalma na bayanai masu faranta rai ba sabon abu bane a ƙasashe masu tasowa. Sai dai a zahirance jirwaye ne mai kamar wanka. Ruqayyah Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
Madalla a gadar Ruqayyah Basha da wannan rahoto. Masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Ibrahim ya shigo da kashi biyu na labaran duniya.
To Hawa, a watan Maris na baɗi za a yi shari'ar tsohon shugaban Amurka Donald Trump, wanda ake tuhuma da yunkurin sauya sakamakon zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2020. Bisa ga hukuncin da wata alƙalin tarayya ta kotun gunduma ta yanke jiya Litinin, alƙalin ta kotun gunduma Tanya Chutkan, wadda ƙarar ke gabanta ta tsaida ran 4 ga watan Maris na baɗi a matsayin ranar wannan muhimmiyar shari'ar, wato kwana ɗaya kawai gabanin Super Tuesday, ranar da za a yi zaben fitar da ɗan takarar shugaban ƙasa na kowace jam'iyya, wanda zai yi takara a zaben na shekara ta 2024. Trump ne dai ake ganin zai ci zaben fitar da ɗan takara na jam'iyyar Republican. Da yake magana bayan zaman kotun na jiya Litinin, John Lauro, ɗaya daga cikin lauyoyin Trump, ya kira tsayar da wannan rana da gwamnati ta yi wani karan tsaye ga tsarin shari'a. Ya kara da cewa a tarihi ba a taba yin babbar shari'a irin wannan cikin watanni hudu kawai ba. A ƙarshe, jiya Litinin Amurka da China sun amince su yi zama sau biyu a lokuta daban-daban don su rage rashin fahimta da ta biyo bayan irin matakan tsaro da Amurka ke ɗaukawa na takaita irin kayan fasahar lataroni na China da ke shigowa Amurka. Matakin da ita kuma China ke ganin wani yunkuri ne na kassara kamfanoninta. Bayan ganawarta da ministan harkokin kasuwancin China Wang Wentao, sakatariyar harkokin kasuwancin Amurka Gina Raimondo ta ce kasashen biyu za su kafa wani kwamiti wanda zai samu wakilcin 'yan kasuwa don mai da hankali kan matsalolin da suka shafi kasuwanci da kuma musayar bayanai daga gwamnatocin biyu don kula da matakan daidaita irin kayan da ake fitarwa waje. Ina ganin amincewar da muka yi mu shirya tattaunawar wata alama ce mai kyau sosai, kuma ina ma iya cewa wannan wani kuduri ne da ya wuce wasa, saboda an yi ne fa saboda a samu cigaba, a cewar Raimondo a wata hira da jaridar New York Times bayan tattaunawa ta tsawon sa'o'i hudu da suka yi da tafaran aikin ta din a birnin Beijing.
A gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na gaba, inda a cikin watan Yuli ne kotun hukunta manyan laifuffuka ta ƙasa da ƙasa da ke birnin Hague ta ce za ta gudanar da bincike akan zargin kisa ba bisa ka'ida ba da ƙona gidaje da kasuwanni da kuma warwasan dukiyar jama'a a yankin Darfur. Ga abokin aikinmu Baba Yakubu Makira da fasarar rahoton Henry Wilkins.
A garin Orang, a wani sansanin 'yan gudun hijira da ke kan iyakar Chadi, dubban 'yan gudun hijira ne suka isa wurin. Wasu suna cikin rudani saboda irin hare-haren da kungiyar 'yan bindigan kabilar Larabawa suka kaiwa iyalansu. Hilda Muhammad Ibrahim tana cikin waɗanda wannan abin ya rutsa da su. Ta ce ba ta san waɗanda suka kaiwa iyalanta hari ba. Ko da yake wasu mutane sun ce rundunar sa kai ta RSF ne suka aikata hakan, wasu kuma ba su iya tabbatar da hakan ba. Ta ce sun harbe mahaifiyarta a kai. Yayin da aka kwashe makonni hudu a sansanin 'yan gudun hijira a iyakar Chadi da Darfur, murya Amurka ta ji labari masu tarin yawa na zalunci da kungiyar 'yan bindigan Larabawa mai alaka da rundunar sa kai ta RSF ta aikata. 'Yan jarida hudu da masu rajin kare 'yancin dan adam sun ce shiga Darfur ba mai yiwuwa ba ne saboda dalilan tsaro. A halin da ake ciki, Majalisar Dinkin Duniya tana kokarin tantance wani babban kabari da aka binne mutane da dama a ciki a Darfur ta yamma a matsayin shaida kan aikata laifukan cin zarafin bil'adama. Wani dan gudun hijira ya faɗa wa murya Amurka cewa 'yan bindigan sun kaiwa fararen hula hari yayin da suke kokarin tserewa zuwa Chadi. Ya ce 'yan bindigan ba sa son mu bar ƙasar, shi ya sa suke kai mana hari a kan titi. Akwai kuma gwanayen harbi da suka lallaɓe a kan tsaunuka, su ma suna kai mana hari, har ma da yaranmu sun kashe su har da matanmu. Muhammad Usman ɗan Sudan mai bincike da ke aiki da kungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta Human Rights Watch ya ce tashin hankalin na yanzu yana da kama da matakin farko na kisan kiyashi a shekaru 20 da suka gabata.
There is no doubt from the accounts we heard from survivors that many of the abuses that
Usman ya ce ko shakka babu bayanai da muka samu daga waɗanda suka tsira sun ce galibin cin zarafin da aka yi wa mutane da al'ummomi suna da kamanni sosai da abubuwa da suka faru a baya a shekarun 2003 da 2004 da 2005 a farko-farkon yakin Darfur. Kashe-kashen auna ƙabila da kuma tsananin ɓarna da 'yan bindigan ke yin suna da kama. Majalisar Dinkin Duniya ta kiyasta mutane 400,000 ne suka mutu sakamakon kisan ƙare dangi a Darfur tsakanin shekaru 2000 da 2015. Yanzu da kafafen labarai ba su iya shiga Darfur kana ba hanyoyin sadarwa. A yau ana tafka zalunci mai yawa ba tare da ganowa ba.
To Madalla a gaida Baba Yakubu Makire da fasarar rahoton Harry Wilkins. Masaro kada a shafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ta tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka akoda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Cikakken ta'addanci ne sojojin jamhuriyar Nijar sun aikata wa mutanen Nijar kuma sun dakushe mutanen Nijar kuma sun dakushe Nijar kuma sun kawo wa Nijar cika.
Inda kuka ga talakawa sun fito suna kin jinin juyin mulki, to shugaban da aka kawar to shugaba ne mai adalci wanda mutane ke so. In kuma ka ji talakawa na murna, to ka tabbatar da cewa suna cikin ɗanɗana kudansu, Allah ya kawo musu wani wanda zai cece su.
To ya zami da ran Bazon da mutanen Bazon da waɗanda aka kame a hannunsu, ya zami da ran su kuma da Bazon da shi shugaban aljika 'yan Nijar. Amma ran Bazon da makarraban Bazon da gwamnatin Bazon duka baki ɗaya suna cikin hatsari.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, barkamu da saduwar mu da kowa na sabon shirye na tsakamar wuya. To har yanzu ana ci gaba da zaman daddar a fannoni daban-daban na jamhuriyar Niger dangane da juyin mulkin na ran 26 ga watan Yuli da aka yi, wanda kuma har yanzu cece kuce take kansa, musamman abubuwan da ke faruwa a baya-bayan nan kamar turjiwar da jakadan Faransa yi na kimbin umarnin gwamnatin mulkin soja da ta ce ya tattara nashiya bar kasar. Har yanzu yana nan cikin yamai a zuwa lokacin da muke daukar wannan shiri din, kuma ya ƙi bar Faransa din, kuma bisa ga dukkan alamu ya ƙi tafiya ne a tare da umarnin da ya samu daga Paris, wato daga wajen ita gwamnatin ta Faransa ta shugaba Macron. Meye dalilin Faransa na daurewa shi wannan jakadan gindin ci gaba da zama cikin yamai duk da cewa masu ƙasa sun ce ya fita? Faransa ta ce umarnin ya bar ƙasar ya fito ne daga haramtacciyar gwamnati, ba halaltacciyar gwamnati ba. To yayin da wannan take faruwa ne kuma su shugabannin juyin mulki na Niger suke ci gaba da kiran taron mutane iri-iri zuwa a bayyana a nuna goyon baya ga wannan juyin mulkin da suka yi. Abun mamaki shi ne cewa ba sa barin mutanen da ke adawa da wannan juyin mulki su ma su fito tuni nasu zanga-zanga na nuna rashin yardarsu da tumɓuki wannan gwamnatin ta farar hula ta shugaba Muhammad Bazoum, wanda ake ci gaba da tsare shi a ƙarƙashin kulawa su sojojin da suka yi masa juyin mulki din. Yayin da duk wannan kuma take faruwa, muke jin cewa gwamnatin mulkin soja din a can bayan fage tana ta koran mutane ma'aikata manya da ƙanana wanda bisa ga dukkan alamu ba sa tare da ita dangane da juyin mulkin da suka yi. Kafin mu tsunduma cikin muhawarar mu, ta yau bari mu ji wa'innan ra'ayoyi.
Sunana Mas Tuwa Ashiru Sharif, shugaban kwamitin amintattu na ganar ƙungiyar arewacin Najeriya. To ni bisa ra'ayina game da wannan mataki da su ƙungiyar ECOWAS ta ɗauka, ina ganin kamar sun ɗauki abin da tsauri kuma akwai hatsari a cikin al'amarin. Ya kamata da farko a fara duba hanyoyi na diflomasiyya a biyan da za a yi a warware rikicin ba tare da maganar zunga jini ba, da kuma bata zumunta da take tsakanin waɗannan ƙasashe guda biyu. Kaga ita ne Najeriya da Nijar alaƙa ce ne ƙarfi tsakanin Najeriya da Nijar, saboda haka kamata ya a nemi maslaha da maganar soja ba, domin shigar soja za ta iya janyo matsala a cikin rigimar, zai zamanto talaka shi ne zai sha wahala. Ina an fara yaƙi yana kashe-kashe, to ka ga maganar shigar da kaya da kasuwanci da al'amura zai tsaya. To wannan abin ba wani ne zai cutu ba, talaka ne zai cutu.
Dr. Manzo Abubakar, babban mashawarci na Prime Minister ɗin Niger Malam Umaru Muhammadu, in abun yana yawa wallahi ina tsammanin cewa lalle kuma waɗirin sulhu ne za a yi, zaga cewa abin zai musu yakuta, don saboda ƙasar wannan ba wani a tsibiri ba wani tsibiri take, tana nan kewaye da ƙasashe, kuma wannan ƙasashen makwabta 'yan uwa su ne suka ce ba su yarda da wani abin ba. Kenan kaga abin nan in ba a zo aka zama, to wallahi mutane jiki zai haɗi, to don wannan nake kira a zo a zama kuma ni na yi imani da cewa shugaban kasa Muhammadu Bazoum mutum ne adali kuma yana iya ya musu ahuwa sakan wannan abin da suka yi.
To madalla, to sai ci gaba da muhawarar nan mai zafi da ke gudana wace wakilin mu Nasiru Adamul Hikaya ya shirya mana tsakanin dan jarida Shu'aibu Mungadi da kuma Jibrin Zakari mai sharhi wanda ke son ganin an yi amfani da karfin soja an tumbuki waɗanda suka ji mulki a can jihohin Niger. Daga cikin abubuwan da za ku ji sun taba a yau, akwai maganar cewa me yasa wasu shugabannin kasashen da Faransa ta mallaka ba sa da tabakin magana kan magana juyin mulki ko kuma maido da demokradiya a jihohin Niger.
Waɗannan shugabanni na ECOWAS daga cikinsu an sani akwai waɗanda ke kariyar kujerunsu, waɗanda ake zargin cewa suna taka rawar kiɗan da Faransa suke masu ne kasancewa su iyayen gidansu, saboda ganin tabargazar da su ma da yankan kaunar da suka yi ma demokradiya. Cameroon ta yi ma demokradiya karan tsaye sosai, saboda shugaban Cameroon yana bai san inda yake ba yanzu haka, yana asibiti bai da lafiya, amma ɗan shi yake mulki. Demokradiya ba ta ba da dama shugaban kasa bai da lafiya ɗan shi ya dauka ba. An kashe shugaban kasar Chad ɗansa ya karba. Abin da ke faruwa kenan a Senegal da Togo, shugabanninsu sun yi shekaru da shekaru fiye da 20 suna mulki, waɗansu ƴaƴansu ke mulki a halin yanzu. Ko yaushe maganin juyin mulki shine shugabannin kasashen Afrika zubar da tunaninsu na cewa idan ka hau mulki sai mahadikan ture, sai illa masha Allahu, ko adinka ya kare sai ka zo ka yi gyaran tsarin mulki ka ce sai ka ci gaba, kamar yadda abin da ke faruwa kenan yanzu a Senegal da Togo da Cameroon da sauran wurare. Saboda haka dole sai an zubar da wannan tunani. Matsawar wato ɗan siyasa zai yi amfani da mulki ko da ƙarfin mulkin sai ya gyara tsarin mulki domin ya yi tazarce, to shi ko soja zai yi amfani da bindiga domin ya karkaɓe tazarce. Ya kamata shugabannin kasashen Afrika su zauna su yi bitar waɗannan abubuwa, su wa kansu waɗa, su lurar da kansu, su dawo bisa turba. Ba za a sake juyin mulki ba, ko an yi ma talakawa za su canza da kansu. Saboda akwai kasashen da irin Sudan an yi juyin mulki, kowa ya ga yadda talakawa suka fito. An yi shi a Egypt, an ga yadda talakawa suka dawo suka resistance, suka ƙi jinin abin. To inda duka ga talakawa sun fito suna ƙin jinin juyin mulki, to shugaban da aka kawar aka hambara to shugaba ne mai adalci wanda mutane ke so. In kuma ka ji talakawa na murna, to ka tabbatar da cewa suna cikin ɗanɗana kutansu, Allah ya kawo musu wani wanda zai cece su.
Yawwa, Jibrin Zakar, bari Shu'aibu Mungadi, bari mu koma wajen Jibrin Zakar. Jibrin Zakar, idan ka fahimci abin da shi Shu'aibu Mungadi yake cewa, watakila su ma 'yan demokuraɗiyyar na zama irin abin da ake cewa sai bango ya tsage ɗin nan ne, ga dangare kan samu wajen shiga, irin wannan ne watakila yake faruwa yake jawo irin waɗannan juye-juyen mulki da ake a wasu ƙasashen Afirka.
Na'am, kamar yadda yayi bayani akan abubuwa guda hudu, yayi bayani akan kungiyar dattijan arewa, yayi bayani akan malamai, yayi bayani akan ƴan gidan rediyo da sauransu. To duka a cikin waɗannan uku da ka lissafa, kiraye-kirayensu a Najeriya baya tasiri. Najeriya ta faɗa iftila'i na shekara da shekaru, amma babu wata rawa da malaman are malamai kungiyar malamai ta tashi ta taka ta tsaya tsayin daka don ta ga cewar lalle shugabancin Najeriya ya dawo ya fuskanci matsalar da mutanen arewacin Najeriya suke fuskanta. Saboda haka don sun yi kira a wannan yanzu, sun yi kira ne kawai don sunansu ya fito da sauransu. Babu wani abu mun yi an yi ba ɗaya ba ba shi ba shekara 16 ba su taɓa fitowa sun yaƙi abin da yake faruwa a Najeriya ba. Ƙungiyar dattijan arewa tana faɗa dattijan arewa ne, dattijan arewa ne, amma matsalar arewa ai ba matsalar ta bace. Ko ba ta taɓa fitowa ta yaƙi matsalar arewa, ta yi aiki a arewa, ta shiga ta yi a mutu ko a yi rai don mutuncin arewa idawo. Saboda haka duka waɗannan biyu mu ajiye su. Bari mu koma Niger. Idan ka duba a Amerika ya taɓa faruwa, shugaban kasar Panama. In zaka tuna ai kawai a cikin kasar aka zo aka zaro shi aka tafo da shi kuma aka hukunta shi.
Ah, Manuel Nauru yaga kake magana.
Shi nake magana. Kaga na farka gari sannan da kake maganar wai ai ba za a yi ba wani magic ko ba wani abin da za a yi irin wannan ya faru. Zaka ga yadda ake magic da yadda kuma ake yaki da yadda kuma ake tumbace shugaban kasa kuma ECOWAS za ta yi wannan aikin kuma za ta ci nasara. Kuma mutanen Niger ba za su taɓa shan wahala akan wannan abin ba. Hasali za su yi farin ciki da murna. Game da zanga-zanga da Egypt suka yi, da Egypt suka fito suka yi zanga-zanga, ƴan siyasa suna da ƙwarin gwiwa suna waje da su aka fito aka yi wannan zanga-zangar. Aka yi iyayi har sai da suka ci nasara. Kaga waɗannan abubuwa duk gabaki ɗaya in ka duba gaba ɗaya mulkin mallaka ne, mulkin malaka'u kuma kidnas. Wannan za mu yi ƙarasa kidnasin domin cikakken ta'addanci ne sojojin jamhuriyar Nijar suka aikata wa mutanen Nijar. Kuma sun dakushe mutanen Nijar, kuma sun dakushe Nijar, kuma sun kawo wa Nijar cika. Don haka in muna maganar shi da ijuyin mulki yana ganin cewar zai iya ta ransa ne. To ya za mu yi da ran Bazon da mutanen Bazon da waɗanda aka kame a hannunsu, ya za mu yi da ransu ko kuma? Da Bazon da shi shugaban ai duka 'yan Nijar ne. Amma nan Bazon da makarraban Bazon da gwamnatin Bazon duka baki ɗaya suna cikin haɗari. Kuma wanda yake fitacce ne bai isa ya koma Nijar ba, domin a yau suna farautar duk wanda aka san makarraban gwamnatin Bazon ne. Mun fara fita daga annobar kidnapping. Mun fara fita daga annobar Boko Haram. Mun fara to yanzu mun zo a annoba irin ta juyin mulki wadda ƙarshe duk wannan maganganun da muke za mu zo ana cinikinmu kamar da ake cinikin dawa a kasuwa.
To madalla, shin idan gaskiya har Najeriya ta nace sai ta hana wannan juyin mulkin da aka yi kuma tana da ƙarfin sojan da za ta sa a yi haka ɗin? Me yasa ta Najeriya ba ta yi ƙoƙari ta ga bayan mutane da ke jagorantar sace-sace mutane a Najeriya ba irin su Bello Turji, su ɗan ƙarami, su Ada Alero, su ɗan goben daji da dai sauransu? Sannan a cikin shiri mai zuwa kuma za mu muku misalin yadda Amurka ta tura sojojinta zalata daga nan Amurka har zuwa can kan iyakar Najeriya da Nijar wajen Sokoto, suka je suka kwato wani ba Amerika da 'yan ta'adda suka sace. Sannan kuma za ku ji martani ga masu cewa ai Bola Tinubu bayar bin Lagos ne wanda bai san komai ba game da alakar arewacin Najeriya da jamhuriyar Nijar, alaka ta kusa da kusa. To yanzu kan muna so mu yi godiya ga su baƙin namu shi Shu'abu Mungadi da kuma Jibrin Zakarita da shi Nasiru Adamulai Kawoke da mana Abuja da ya shirya muhawarar nan. A madadin su Ali Mustapha Sokoto ke muku ban kwana sai rana wuce in Allah ya kai muku huta lafiya.
To madalla, masu sauraron mu kafin mu ci gaba ga mabudin kunnuwa.
To a takaice dai, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce jakadan Faransa a jamhuriyar Niger zai ci gaba da zama a bakin aikinsa duk da umarnin da sabbin shugabannin mulkin sojan Niger suka bashi na ya fice daga kasar. Macron ya gaya ma wani taron jakadojin kasar Faransa a birnin Paris jiya Litinin cewa jakada Sylvain Ité ta bakinsa zai ci gaba da zama duk da wannan matsin lambar. Wani bincike ya nuna cewa China ce babbar mai samarwa kasar Rasha muhimman kayan safaya na jirage marasa matuka waɗanda take amfani da su wajen yakar Ukraine, a cewar kwamitin ƙasa da ƙasa mai sa ido kan tasirin takunkuman da aka kaba ma Rasha. Adrian Yermak, shugaban ma'aikatan fajar shugaban ƙasar Ukraine da kuma tsohon jakadan Amurka Michael McFaul, su ne camomin biyu da suke jagorantar wannan kwamitin.
Kuma takaitaccen labarin duniya ne muka zo ga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma an jima da hantsi idan Allah ya kai mu ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato ƙarfe 7 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauki da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto labarin duniya, da Dadi Balawi da ya bada umarni, da ma injiniyan namu Jonah McLean. A washe rubuke muku fatan alheri, sai an jima daga nan birnin Washington DC.